Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah muna so a yi mana bayani kan waɗanda Allah bai ba su haihuwa ba kuma suka ɗauki marayu. Shin marayun za su iya cin gadansu? Masu tambaya Ayuba Isa da malami Kurra daga garin Sarkin Noma jihar Yoba Najeriya. To idan masu tambayar su malam Ayuba da malami kai da sauran ma masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da muka samo muku daga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ma ya faɗaɗa ansar tare da yin shimfiɗa. Bari dai mu barku da shek.
To bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Da farko gado, abinda ake nufi da gado a musulunci shine dukiyar da mamaci ya mutu ya bari, kuma ya bar waɗanda za su maye masa a bayan wannan dukiyar da ya bari. Alal misali, uba ya mutu ya bar ƴaƴansa kuma ya bar dukiya. To dukiyar da ya bari, ko tsabar kuɗi ko tufafi ko akadara, kamar misali gona ko gidaje ko filaye ko dabbobi da dai makamantansu, to wannan shi ake kira ainihin wato dukiyar gado. Sannan kuma su magada su ne waɗanda ya haifa a cikinsa, misali kamar ƴaƴansa, kamar matansa. Sannan kuma akwai dangantaka waɗanda su ma sukan ci gado a yayin da babu ƴaƴa ɗin ko mata, ƴaƴan kuma sun haɗa da matan da mazan duka. Don haka wannan shi al'amari na gado al'amari ne wanda yake mai wuyan sha'ani kwarai da gaske, domin Allah da kansa ne madaukakin sarki ya raba gado, ya aika wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kowanne daga cikin magada ga rabansa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ya raba gado ba, Allah ne ya raba gado da kansa. Annabi an masa bayani ne kawai sai dai a ce mai kaza ko mai rabo kaza ko kaso kaza a cikin gadon nan ya dauki abin da Allah ya kasa ya bashi. Sannan kuma wato duk abin da ya shafi dukiya ta gado, to akwai ka'idoji a kai. Alal misali, akwai abin da ke sanya a yi gado. Na farko shine muka yi bayani akan haihuwa ko aure ko kuma abin da ya shafi abubuwa masu kama da wannan. Sannan abubuwan da ke hana kuma a yi gado su ma suna nan. Na farko, addini yana daga ciki. In addinin wanda za a gada da wanda zai gado ya saba, to babu gado a tsakaninsu. Sannan kuma idan mutum ya kashe wanda zai gaje shi dan ya mutu, ko ya kashe shi ne dan ya gaji dukiyarsa, to shi ma wato koda ya mutu din kuma shi magajin ne na hakika, to ba za a bashi wannan dukiyar ba, don ba zai gaje shi ba saboda shi ya kashe shi dan ya gado. Sannan kuma abin da ya shafi gadon ba wai an yi shi ne karazube kuma aka ba ma kowa kaso irin na dan uwansa ba. Alal misali, a cikin Alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadzul unthayaini fa in kunna nisa'an fawka nisa'aini falahunna thulutha ma tarak. Alal misali, Allah yana muku wasici dangane da abun da yake ainihin cikin ƴaƴanku ko kuma waɗanda za su gaje ku, sai aka kasa lidhakari mithlu hadzul unthayaini, ga ainihin wato ɗa namiji yana da kaso na mata guda biyu. Misali, idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa mata guda biyu, ya bar ɗa namiji guda ɗaya, to za a kasa dukiyar kashi uku ne. Shi ɗa namiji sai ya ɗauki biyu bisa uku, ita kuma mace ko kuma su mata su ɗauki ainihin abin nan ɗaya bisa uku na dukiyar da mahaifinsu ya bari. Wannan misali kenan. Sannan kuma akwai inda wato idan mutum ya kamata a ce ya mallaki rabin dukiya ne, to idan wani dalili ya taso kuma sai a canza shi daga matsayinsa na mai cin rabin dukiyar gado ya koma ko ɗaya bisa huɗu ko ɗaya bisa shida. Kamar inda Allah yake bayani cewa walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun, wato ma'ana kuna da rabin dukiyar wato da matayenku na aure suka bari. Idan mutum ya auri matarsa sai ya zamana bata haihu ba da shi, kuma ba bazaura ya aure ta tana da ƴaƴa a wasu gidajen ba ko a wani gidan ba, to idan ta mutu, to babu shakka duk dukiyar da ta mallaka za a raba kashi biyu ne a bawa mijin ta rabi. Amma kuma idan ya kasance wato ainihin wato su matan suna da ƴaƴa tare da su mazajen nasu ko kuma suna da ƴaƴa a wasu gidaje watakila zaurawa suka aure su maimakon a ba su rabin dukiyar da matayensu suka mutu suka bari to nan kuma sai a dauke su daga rabi a maida su ɗaya bisa hudu na ainihin wannan dukiyar to haka nan su ma mata dangane da abin da ya shafi gadon mazajen su a maimakon su gaji misali 1 bisa 4 to in dalili ya faru suna iya komawa 1 bisa 6 ko 1 bisa 8 na abin da shi wato mijin su wanda zasu gada ya bari na dukiyar sa sannan kuma al'amarin gado din nan har yanzu al'amari ne wanda yake babu katsalandan a ciki shari'a ta riga ta kasafta shi kamar yadda muka yi bayani a baya annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah ya raba gado ne ya sanar da shi ga rabon kowa daga cikin magada to dan haka babu wanda zai ce a yau akwai wani kuskure ko kuma wani ci gaba na zamani da aka samu ta yadda za a ciru daga yadda Allah ya raba gadan da kansa a dawo a ce yau an samu canji ko kuma an samu wani musanye dangane da al'amarin gado sannan kuma wato al'amarin da na fara bayani akai cewa abu ne wanda yake mai rikitarwa inda zaka iske cewa yawancin maluma tana yiwa ka iske malami ya tumbatsa wajen karatu na ainihin tafsiri ko na sanin hadisi amma in aka zo ga batun gado to nan ne fa yawanci malamai ba kowa ke iya rabawa ba sai wanda Allah ya mishi baiwa da sanin ilimi na fara'id ma'ana ilimin rabon gado domin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a cikin hadisin sa ingantacce hadisi sharifi cewa wato mu ainihin nemi sanin ilimin rabon gado domin kuma mu sanar bayan mun sani din wato ma'ana mu nemi ilimin kuma mu sanar da wannan ilimi din domin shi al'amarin ilimin gado yana daga cikin ilmummuka wanda za a fara dauke su a ban kasa zaka iske har ma mutum biyu baban su ko kuma wanda za su gaje shi ya mutu ya bar su amma a kasara samun wanda zai raba musu gado to kaga wannan ilimi ne wanda aka dauke shi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana umarni cewa daga cikin wato ilmummuka wanda za mu rinka wato gasa ko kuma mu rinka ainihin wasa kwakwalwa da su to muyi wasa kwakwalwa muyi washin kwakwalwa da kuma gwajin kwanji na ilimi da ainihin ilimi na rabon gado saboda ilimi ne wanda za a dauke shi da wurwuri a bayan kasa wanda kuma yawanci abin da yake faruwa kenan a yanzu zaka je wasu guraren ka iske cewa ainihin uba ya mutu ko miji ya mutu ya bar ƴaƴansa mata sai a ce to ai mata ba sa gadon gona ba sa gadon riga ba sa ma gadon wasu abubuwa sai dai a ba su ƴan dabbobi da ƴan wasu abubuwa da makamantan su sannan kuma babu abinda ke cutar da bawa nan take ba sai an tafi lahira ba kamar cin dukiyar marayu duk a karkashin gado domin Allah madaukakin sarki kafin ma yayi bayani akan wato ainihin yadda aka raba gadon cewa innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kafin ya kawo yusikumullahu fi auladikum din wato ma'ana lalle waɗanda ke cin dukiyar marayu da zalunci to su sani ba fa komai suke ce a cikin cikkunan su ba face wuta yadda ka san mutun zai ɗebi garwashin wuta ya sa garwashin na kona shi yana haɗiya yana kona kayan cikin sa to haka duk wanda ke cin dukiyar maraya wanda yawanci zaka iske a gurare daban-daban wai ba a san araba gado saboda a ganin su wai aka raba gadon kamar an raba zumunci kuma alhali ana cutar da na ƙasa inda zaka iske wato uba zai mutu ya bar ainihin wato ƴaƴansa a cikin ƴaƴan akwai maza da mata sannan kuma a cikin mazan tana yiwa akwai babba shi ma yana da nasa iyalan wato ma'ana jikokin babansa kenan wanda ya mutu ya bar su to ya bar gona misali ko ya bar gida ko ya bar wata kadara mai yaduwa to sai kaga wani jikokin babansa sa'an ƴaƴansa ne har a tashi a rasa gane wanne ne dukiyar wansu su kanana kenan sannan kuma wanne ne dukiyar babansu dan me don baban ko kuma ainihin yayan ko kuma abin nan mafiya girma daga cikin waɗanda uba ya mutu ya bari a cikin magada sun mamaye dukiyar har su ma sun hayayyafa ƴaƴansu ma suna ganin cewa ai dukiyar ta su ce ba ta wanda suka gada daga wajen kakansu bane kenan kaga sauran kanne na ƙasa sai dai ido kawai za su zuba to dan haka wannan yana cutar da ainihin bayin haka domin duk wanda kaga ya juri cin dukiyar maraya ko kuma cin dukiyar gado wanda ba haƙƙinsa ba to zaka iske rayuwarsa ba za ta yi kyau ba a nan duniya, matukar bai ba masu hakokin nan hakokin su ba. Kuma gado shike hada zumunta, wato ma'ana a raba gado, kowa ya san adadin nasa. Misali idan gona ne uba ya mutu ya bari, to idan aka ba wa dukkan magada kai ga iyakacin naka, ke ga iyakacin naki nan, to koda za su dunkule shi su ba ma wani ne ya rinka noma musu ko ya rinka kula musu da shi, in ma kyauta suka bashi sun dai san haƙƙin su. Akan a ce ba za a raba ba, mutum ɗaya kawai ya mallake ya ta ainihin yin abin da yake ya ga dama a kai. Wannan kuskure ne kwarai da gaske. Sannan dangane da tambayar masu tambaya, wato kamar su abin nan Malam Ayuba Isa tare da Malam Kura daga garin Sarkin Noma, to abin da ya shafi mutum ya ɗauki maraya ko ya ɗauki wani abin da a Turawa suke cewa ya yi adopting ɗin wani yaro ko daga gidan marayu ko daga gidan rainon 'ya'ya waɗanda aka tsinta, shi watakila bai haihu ba. To idan ya ɗau wannan yaron, ko da ma ya san iyayensa, shi kuma Allah bai bashi haihuwa ba, amma Allah ya bashi dukiya da shi da matarsa ne ko shi kaɗai ne. Wasu ma za su zaci cewa wannan ɗan da ke raye a gidansa tamkar shi ya haife shi. To yaron nan ya girma, shi ma watakila yana zaton cewa bai da uba sai wannan. To idan shi wannan wato wanda ya ɗauki ɗa na raino wanda ba ɗan da ya haifa ba, idan ya mutu ya koma ga Allah, to na farko dai tukunna ba zai yi wasiya kafin ya mutu ɗin cewa in na mutu duk dukiyata ga magajina ba. A'a, yayin da yake raye yana iya ɗaukan dukiya, yana iya ɗaukan kyauta mai yawa a dukiyar, ya kyautar masa da shi, ya bashi, ya sadaukar masa, wannan ba laifi bane. Amma idan ya mutu, to dukiya ba tasa bace.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan gado, musamman ma dangane da abin da ya shafi marayun da aka ɗauka a matsayin 'ya'ya a musulunci. Yanzu a madadin wanda ke ansa mana tambayoyin, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da producermu kuma abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.